Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da muku almasi garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 19 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro 25,000 da aka girke a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro yayin rantsar da shugaban kasa gobe. Mace-mace sanadiyar cutar corona na daɗa ƙaruwa a kusan sulusi biyu da jihohin Amurka. Sannan wata kota a Rasha ta zartaswa madugun ƴan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki 30 a gidan yari.
Kanin labarin kenan aka saurara.
Muna masa fatan alkhairi, muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar.
A hannun gaskiya abinda ke faruwa akan wannan zabe na America, wannan abun farin ciki ne wa mutum ne wanda baya nuna launin fata, mutum ne wanda ke san al'umma, mutum ne wanda ya san ainihin haƙin demokradiya.
Ya kafa tarihi sosai, ya shi tsohon sanata ne, ya tsohon mataimakin shugaban kasa ne shekara 8, ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma.
Wasu kenan da ke bayyana ra'ayoyinsu game da rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da za a yi gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Cikin wannan shiri na musamman, za ku ji halin da ake ciki game da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban, tare da kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da abin da zai faru gobe a nan Amurka. Za ku leƙa Najeriya domin kawo muku rahoto kan asarar rayukan da wasu jami'an 'yan sanda suka yi a wata arangama da 'yan ta'adda. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce lambar shaidar ɗan ƙasa ta zama tilas ga jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje ko baƙi ma'aikata. Sai a kasance da mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin da muke tafa da su. Wanda kan haka ne a yau za mu jingina shirin tsaka mai wuya har sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden gobe Laraba, a kokarinta na dakile yuwar harin dan ciki, hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan 25,000 da aka girke a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro. Sakataren harkokin soji Ryan McCarthy ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba, kuma tantancewar ba ta ban kado wata makarkashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu. Muna ci gaba da aiwatar da tsarin, kuma muna maimaita nazari sau biyu zuwa kan kowanne daga cikin mutanen da aka ke da tabbatar da tsaron, cewar shiri na nuna akwai tunemi yin kuma kusan silisi biyu na jina wuta ke sa aiki. Kuma a daidai lokacin cutar wanda ya kusa kun saba ki dai komo ya shirgar jama'a wannan aka kuma ya ce a nan mutanen daga zuwa nan. Me yasa ake barin jiragen sama na kawo irin waɗannan mutanen har a yi fargar jaji? A halin da ake ciki kuma wani dan asalin kasar Sudan da ya gudun hijira saboda yakin basasa inda ya sha matukar azaba da kuma rashin matsuguni yayi ta gugurmaya har ya zama likita, yanzu yana ta shan yabo a Afirka ta Kudu saboda ceton masu fama da corona da yake yi. Hasalima, kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunayen 'yan Afirka 100 da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020. Ofishin jakadancin Amurka da ke Juba babban birnin kasar Sudan ta Kudu ya jinjina ma Dr. Taban a shafinsa na Twitter saboda ficen da ya yi a nahiyar Afirka baki daya, da kuma yadda yake jinyar masu fama da cutar COVID-19 a asibitinsa da ke Afirka ta Kudu. Labarin Dr. Taban mai cike da abun mamaki da kuma halinsa na jajircewa ya zama abun koyi ga miliyoyin matasa a Afirka waɗanda kan samu kansu akasari a yanayi na takaici, a cewar mujallar ta New African.
Kafin Ibrahim ya sake dawowa da labarai, za mu leƙa birnin New York, inda abokin aikinmu ba waya ko makeri yake don jin halin da ake ciki.
To Sarbilo, a nan New York kamar sauran jihohin Amurka, hukumomin jihar da ba su fiyar da wasu bukukuwa da za a yi a fili ba, duka dai saboda kaucewa barazana annoban COVID-19 da kuma batun tsaro da ya biyo bayan tarzoman da ta tashi a Washington DC, yayin da magoya bayan Trump suka afkawa majalisar dokoki. Ko shakka babu, bikin rantsar da shugaban ƙasa wani sha'ani ne da ke ɗauke hankalin duk wani ba a mulke ko a ina yake a cikin ƙasar da ma faɗin duniya. Sai dai bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da za a yi a gobe ya zo da abubuwa da ba a saba gani ba, inda galibi za su kalli taron ne ta talbijin ko kuma ta yanar gizo. Muhammad Mada jami'i ne a hukumar birnin New York kuma tsohon shugaban 'yan Afirka mazauna New York, ya ce ba za a ga shagulgulan da aka saba gani ba a birnin New York idan an rantsar da shugaban ƙasa.
Yawanci kamar misali jam'iyya na Democrat suka iya shirya don taro ko ɗan liyafa haka su dai celebrate shugaban ƙasan, amma da yake yanzu saboda COVID sai sa wayannan duka an dandakatar da su. Da kuma ka san akan yi wani parade ko wani abin da wannan duka saboda COVID na ji wannan duka an dakatar da wannan duka.
Sai dai wasu rahotanni sun nuna akwai yiwuwar jam'iyyar Democrat mai rinjaye a New York ka iya shirya wani dan kwalye-kwalyen buki ta yanar gizo inda mawaka za su halarci bayan shugaban ƙasa mai jiran gado ya ɗauki rantsuwa. Na ji ta bakin wasu mazauna New York game da kira da mahukunta ke yi na gujewa halartar bukukuwa a cikin wannan lokaci.
Sunana dai Muhammad Sani, mai lakami da Sani Aro daga nan birnin New York. Bayan haka ni abinda na gani dangane da matakin tsaro da aka ɗauka kan wanga bukin yayi saboda zaman lafiya ba abinda ya fitun da kowane shekara ba haka ake yi ba, wannan ne ya sha bamban da wanda ake kiyayewa ya fi jinya. Kuma wai uwar rago ita ake wa barka, don shi tunda baka samu kaje can baka duba cikin television kaga ka tsira da lafiyanka kuma kaga duk abin da ake yi can.
Sunana Zakariya Muhammad, wanda aka fi sani da Zakari na Malam Mamman na Ankara a birnin New York. Ina ga matakin da aka dauka, ina ga shine mafi alkhairi ba da ma masalolin da aka samu gami da birnin da aka yi ma wannan gidan ba ma da curutan da ke damun mu a wannan lokaci. To ya kiyaye jama'a da dama ga daukan wa'annan curutan, yasa ina ga inda aka sarinta nan ina ga shi mafi alkhairi.
Baba Yakub Maikeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
A gani da Baba Yakub, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
Tosar Filu, wata kotu a Rasha jiya Litini ta zartar ma madugun 'yan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki 30 a gidan yarin birnin Moscow saboda laifin saba ɗaurin talala da aka masa, wanda hakan ya share fagen shari'ar da za a yi wadda ka iya kai wannan babban mai sukar gwamnatin Rasha gidan yari na tsawon shekara da shekaru. Hukuncin kotu na zuwa ne ƙasa da kwana guda bayan da aka tsare shi lokacin da ya dawo ta wani jirgin da ya taso daga ƙasar Jamus zuwa wani filin jirgin saman Moscow bayan murmurewarsa daga doguwar jinyar da ya yi sanadiyar gubar da aka saka masa a Siberia a watan Agusta. Navalny ya tsaya kai da fata cewa jami'an tsaron Rasha ne da goyon bayan daɗaɗɗen shugaba Vladimir Putin suka yi yunkurin halaka shi ta wajen amfani da gubar da aka kirkiro tun a zamanin tarayyar Soviet mai suna Novichok. Jami'an tsaron ƙasar Guatemala sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake jiya Litini don tarwatsa wani ayari na bakin hauren ƙasar Honduras daura da kan iyaka waɗanda ke ƙoƙarin zuwa nan Amurka. Bakin haure wajen 2000 ne suka yada zango daura da wani wurin binciken masu wucewa ta wata babbar hanya mai kaiwa Chukwumula da ke kusa da ƙauyen Vado Hondo na tsawon kusan kwanaki 2. Wasunsu sun yi ta jifar jami'an tsaron Guatemala da duwatsu yayin da suke ƙoƙarin korarsu, wanda don haka suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma kulaki. Daga baya hukumomin Guatemala sun ce an buɗe hanyar don zirga-zirga jiya Litini ɗin, to amma akasarin bakin hauren har yanzu suna cikin ƙasar ta Guatemala. Daga ƙarshe, shawarar da manyan kafafen sada zumunta suka yanke ta sa ido kan abubuwan da ake sakawa a shafukansu tare kuma da rufe shafin shugaban Amurka Donald Trump da wasu magoya bayansa ta janyo muhawara a Turai kan bukatar ginda sharuɗa masu Facebook da Twitter din da sauransu. Muhawarar ta fi mai da hankali ne kan ko shin ya kamata su ma gwamnatoci su rika tantance maganganun mutane ko a kare ƴancin faɗin albarkacin baki daga hukumomin waɗannan kafafen sada zumunta din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga birnin New York sai jihar Pennsylvania, ɗaya daga cikin muhimman jihohi a fannin siyasar Amurka. Yusuf Aliyu Harande gare ka.
Jihar Pennsylvania na da matukar muhimmanci a tarihin siyasar Amurka. Don kuwa ita ce jiha da a cikinta aka rubuta kundin tsarin mulkin kasar, wanda hakan ya sa ake mata lakani da Constitutional State a Turanci. Birnin Philadelphia na jihar shi ne ya fara zama fadar gwamnatin, kamun daga baya aka koma Washington DC. A bangaren siyasar Amurka ta yau, zaga cewar kowace jiha tana da wakilai na Electoral College. Jihar California ita ce ta fi kowa yawan wakilai 55. Sai jihar Texas da ke da wakilai 38, kana jihar New York na biye da su da wakilai 29, daga nan sai jihar Pennsylvania wadda take da wakilai 20. Hakan ya sa duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa yake burin lashe ƙuri'un jihar. Don kuwa ko a bana, jihar ta taka muhimmiyar rawa wajen baiwa Biden nasarar zama zababben shugaban ƙasa. Don sanin irin muhimmancin da jihar take da shi a siyasar ƙasar, na zagaya inda na samu zantawa da wani mazauni jihar, Farfesa Gary Dean, wanda na tambaye shi wani irin tasiri jihar take da shi a siyasar kasar.
Because of the large number of electoral votes, Pennsylvania was a big battleground.
Saboda yawan wakilai da ake da su a jihar, shi yasa a wannan zaben jihar ta zama tunga tsakanin Trump da Biden. Saboda muhimmancin ta a zaben da ya gabata, Trump ya ce an yi makudi a jihar, inda yake cewar ƙuri'un da aka kada kamata yi a ce shi ya lashe su. Amma Garidin ya ce tazara da take tsakanin su ta wuce a ce an yi makudi. Haka shi ma wani mai goyon bayan Trump cewa yayi. Duk abin da ake faɗi a kansa ba gaskiya ba ne, ko cewar da aka yi ya tura magoya bayansa su je majalisar wakilai, babu wani abu da ya kama da haka. Kuma sai dai idan mutum baya son gaskiya, ya ce gwamnatin tasa bata kawo ci gaba a kasar ba. Ba wai kawai Amurkawa ne kawai ke tofa albarkacin bakinsu ba akan wannan gwamnatin da wadda ke shirin zuwa. Don kuwa na tuntuɓi Dr. Nasiru Danmowa na Jami'ar Florida, shi ma ga abin da yake cewa.
Abin da ya sai samu karɓuwa musamman ga mutane waɗanda yake wurare da aka bar ƙauyuka kenan, shi ne wato ya nuna cewa shi ne zai zama mai neman musu ƴancin su, musamman daga waɗanda kamfuna suka daina ƙere-ƙeren kayayyaki a daga ƙasar Amerika. Lokacin da yana mulki, yawanci abubuwan da ya ce zai yi ya yi, kamar irin su ya hana shigowar baki musamman daga ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen Latin America. Bangaren kuma ga sabon gwamnati za ta shigo ta Biden, abinda ake gani za ta zama kuma bayan duk abubuwan da shi gwamnatin Trump ɗin ta kawo.
Idan Allah ya kai mu a gobe ne da misalin karfe 12 na rana agogon Washington DC, za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa da mataimakiyarsa mace ta farko, kuma bakar fata a matsayin mataimakiya. Saura da mai kuma sai a sa ido don ganin kamun ludayin mulkinsu. Daga jihar Pennsylvania, Yusuf Aliyu Harande.
A gaida Yusuf Aliyu Harande. To daga nan Amurka za mu leƙa Najeriya, inda a can ma masana ke tattauna siyasar Amurka. Nasiru Adamu Ali Kaya, Jamaji.
Masana kimiyyar siyasa sun ce Trump a yanzu na cijewa ne wajen nuna kifadi na rashin nasarar zabe, amma sai bayan bankwana da madafun iko ne zai shiga yanayin juyayi ko akasin haka na rashin cimma burin zarcewa kan mulki. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa, amma ba lalle ne zuwa yanzu a gana damarsa ba.
To amma kuma abubuwan da yake so din nan kuma ba akan shi dan siyasa dama yanzu ba, akan bai dan takara ya ci zabe ya fadi ba. Wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu bangarori na Amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi ya zo ya ja suka samu har ya samu mulki don ya tabbatar da wannan tunanin. Wato tun lokacin da Obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki ya zo ya mulki, wasu turawa jarfata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne, shi kuma ya zo ya shiga. Saka ba siyasa yake ko ta Democrat ko ta Republicans ba wata takara ba sai wannan. To kuma babban nadamarsa za ta zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa, tunda an tsige shi so biyu idan koda bayan ya sauka su ƴan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne. To in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a America ba. Yana da kuma magoya baya wanda kai ka san kuri'a miliyan 74 ya samu, yana ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin kasa nan da shekara hudu.
Yan siyasar Najeriya na fadar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo. Sani gwamna jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya.
Tun kana alaƙa da shi ai yayi bayanin cewa wasu abubuwa wanda adda amfani ga ita kanta America da kuma duniya gabaki ɗaya zai dawo da martaba America su dawo cikin su. Ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi. Yanzu ya ce dukkan kasashen musulmi waɗanda aka dakatar daga zuwa America za a ci gaba da ba su visa. Ya kafa tarihi sosai. Ga shi tsohon sanata ne, ga shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne shekara takwas, ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma.
Joe Biden da zai cika shekaru 78 a Nuwamba shi ne mafi tsufa a shugabannin Amurka a lokacin hawa karagar mulki. Kafin zuwan Biden, Trump ne mafi tsufa da yawon mulki yana mai shekaru 70, da ya rushe mafi tsufa a shan rantsuwa na shugaba Ronald Reagan da ya hau mulki yana mai shekaru 69. Marigayi tsohon shugaba Theodore Roosevelt ne ya fi yaranta zuwa yanzu don ya hau mulki yana mai shekaru 42. Mafi rashin dadewar shugabannin Amurka kan gado da yawa baya aka dauka shine ma fi tsufa a shekaru 68, alif da 1841 shine shugaba William Henry Harrison wanda ya kwana 32 kacal kan mulki. Allah ya masa rasuwa sanadiyar rashin lafiya bayan kamuwa da wata mura mai zafi. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasir Adamu Elikaya. To daga Abuja sai jihar Lagos, inda Babangida Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
'Yan Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da dambarwar siyasar kasar ta Amurka. Abinda ma ya sa na ji ta bakin wasu 'yan kasar mazauna birnin Lagos game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris, inda kuma suka bayyana manufatar su ga sabbin shugabannin na Amurka. Farko dai ga Sama'ila Yakini.
A gani na Joe Biden zai zama shugaban kasa wanda ita kasar America za ta yi murna da zuwan shi, kuma kasashen Afrika da gani manufofin shi da ya nuna lokacin takara kafin ya kai ga zabe da kafin ya kai ga nasara, akwai alama zai tafi da kasashen Afrika da musamman musulmai gaba daya da kuma baki na shigowa kasan America.
Assalamu alaikum, suna Alhaji Ado Shu'aibu Dan Sudu, National President Arewa United Consultative Forum, ne wa ainihin America murna da mutanen America tare da jama'ar duniya gaba daya musamman kasashen da suke bin tsari na demokradiyya. Kuma ina mai murnar rantsar da shi wannan zaben shugaban kasa Joe Biden da za a yi, wanda yake America daman kamar ita ce uwar demokradiyya a duniya. Idan demokradiyya ta fada a America, to demokradiyya ta fada a duniya gaba daya kenan.
Muna fata shi wannan shugaban America sabo, Ubangiji Allah ya taimake shi kamar alkawarin da ya yi, yace zai mai da jakadancin waɗansu ƙasashen duniya, misali ma kasashen musulmi, wanda har Trump ya zo yi wata katanga wai baya son baki su shiga America. Amma kaga Trump ya zo ya shiga ya yi damarmara a demokradiyya a duniya.
Wato ra'ayina a kan wannan rantsar da sabon shugaban kasa da za a yi na Amurka, muna masa fatan alkhairi. muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar, wato na nuna launin fata ko kiyaya ta wani addini.
Wato mai magana wa bangida sada, a hannun gaskiya abin da ke faruwa akan wannan zabe na America, wannan abun farin ciki ne. Wato in ka lura da Shashi Jambadi, mutum ne wanda baya nuna launin fata, mutum ne wanda ke san al'umma, mutum ne wanda ya san ainihin haƙin demokradiya. Saboda kuma muna tare da shi 100% muna goyon bayan sa.
Wasu ɗan Najeriya mazauna Eko kenan da ra'ayinsu game da rantsar da sabon shugaban Amurka gobe Laraba. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gari da Babangida Jibrin, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Har yanzu dai muna Najeriya, inda rundunar 'yan sandan kasar ta tabbatar da rasa rayukan wasu jami'anta a wata arangama da 'yan ta'adda. Muhammad Ibrahim Kwari gare ka.
A ranar Juma'ar da ta gabata ne, 'yan bindigar suka yi kwantam bauna ga jami'an da ke aiki a rundunar ta tara ta 'yan sandan Najeriya masu aikin kwantar da tarzoma da ke Kano akan hanyar birnin Gwari, bayan kai gudunmuwar aiki wani bangare na jihar Niger. Wata sanarwa a shafin Twitter na shirkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'ai 16 ne 'yan bindigar suka yi wa kwantam ɓaunar. Ko da yake a cewar sanarwar jami'an sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar, amma 'yan sanda hudu sun mutu a yankaran Battar, yayin da guda kuma ya ɓace. Detective Awul Bala, masani akan kimiyyar laifuka, yayi tsokaci.
Akwai abin da ake cewa intelligent gather, wato idan akwai tattara bayanai na sirri, dama ba za ta kai taho ungama din nan ba, saboda kafin jami'an tsaron su karasa inda waɗannan barayin suke har ai taho mu gama, za su samu bayanai na sirri da yanda za su bullo musu ta bayan gida. To wannan yana nuna maka cewa dole ne gwamnati, idan tana so ta kawo ƙarshen wannan abun ko ta rage wannan abun, sai ta canja shiri.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa wasu 'yan kasuwar Kano su fiye da 20 sun samu 'yancin kansu daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su akan hanyar garin Aba na jihar Abia da ke kudancin Najeriya. Bayanai sun inganta cewa an biya kuɗin fansa kimanin naira miliyan 25. Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na bibiyar yadda harkokin tsaro ke tafiya a Najeriya.
Sun tsaga sun gada jini, wato su 'yan satan mutane kenan, saboda da sun dauka shikenan kawai cikin sauki sai a ba su kudade shikenan, kuma su karbi kudaden su su koma cikin daji ne ko kuma su shiga harkokin su. Wanda shi yasa kullum muke cewa sai su mutanen gari, wato al'umma, sun dauki matakin rashin biyan wannan kudade, domin wannan abubuwa da ka sani ana yin su ne don kudade. To shikenan, idan da al'umma za ta hakura su daina bada kudin, to ina tabbatar maka za a samu saukin wannan al'amari.
Yanzu haka dai galibin 'yan kasuwar da suka kuɓuta daga hannun 'yan bindigar na jihar Abia na karɓar magani domin kuzarin jikinsu ya dawo, yayin da galibinsu suka ƙi cewa ufan ga manema labarai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gari da Mahmud Ibrahim Kwari, gwamnatin Najeriya ta ce dole ne jami'an diplomasiyyar kasashen waje su yi rijistar lambar NIN wanda aka fi sani da lambar zama ɗan ƙasa. Ko menene dalili? Madina Dauda na ɗauke da amsa.
Gwamnatin tarayya ta ce lambar shaidar ɗan ƙasa ya zama tilas ga jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da zama a Najeriya na tsawon shekaru biyu ko sama da haka. Shi kuwa tsohon jakada a Najeriya, Suleiman Dahiru, ya tofa albarkacin bakinsa.
Abinda gwamnati suka yi ya yi daidai, tunda gwamnati sun yi doka cewa duk wani wanda zai amfani da waya dole yana da wannan namba na ɗan ƙasa. Amma kuma tunda diplomat wanda suka zo daga wasu kasashe su ba Nigerians bane ya kamata suna da wani number da za a ba su don su samu su ta amfani da wayoyin su
a lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani akan matakin babban director a hukumar bada katin zama dan kasa engineer Aliyu Aziz ya ce a bisa umarnin ministan sadarwa Isa Ali Fantamine aka bude wannan wuri ga bayanin da yayi
duk wanda yake zanne da gwamnati ta san da zaman shi kuma yana da president permit to shi ma za a yi mishi ne but wanda ya zo ba zannanne ba ko kamar ya zo temporary shi kuma da passport na shi zai amfani da shi sai ya anshi ne amma temporary ne za a ba shi na yan kwanaki
shi ma mai nazariya al'amuran yau da kullun Imran Wadana ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
wannan yunkuri ne mai kyau domin ta haka za a iya gane kowane mutum da ke kasar nan dan Najeriya ne ko ba dan Najeriya bane domin shi zai maganin ta'addancin da muke fama da shi ayyukan tantancewa da sanin wane da sanin inda wane yake da sanin halin da wane yake shi ya kawo mutane suke fakewa da guzuma suna harbin karsana ana yin ta'addanci kuma ana koyewa
wannan cibiya da aka bude na musamman ne domin jami'an diplomasiya kuma zai fara aiki wannan talata 19 ga wannan wata na Janairu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda don nan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takeice
yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden gobe Laraba a kokarin ta na dakile yuwar harin dan ciki hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan 25,000 da aka girki a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro sakataren harkokin soji Ryan McCarthy ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba kuma tantancewar ba ta ban kado wata makarkashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu mace-mace sanadiyar cutar corona na dada karuwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka yayin da lokacin sanyi na winter ke sa adadin waɗanda ke mutuwa ke saurin dosar 400 kuma a daidai lokacin da ake gargadi kan kullar wani sabon nau'in cutar wanda ya fi saurin yaduwa a halin da ake ciki kuma wani dan asalin kasar Sudan da ya gudun hijira saboda yakin basasa inda ya sha matukar azaba da kuma rashin matsuguni ya ta gugurmaya har ya zama likita yanzu yana ta shan yabo a Afirka ta Kudu saboda ceton masu fama da corona da yake yi hasali ma kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunaye yan Afirka 100 da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020
masu raro anan miki karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka dan da hantsi za ku zo su abokin aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a wannan shiri na musamman musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ki cewa assalamu alaikum